Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai dora ne a tattaunawar mu kan dalilan da yasa ƴan bindiga ke amfani da mata wajen safarar makamai da suke amfani da su. Comrade Awal Abdullahi Aliyu shine sakataren kungiyar tsofaffin sojojin Najeriya, yake kuma aikin fafutukar wanzar da zaman lafiya.
Comrade, kusan za a ce wannan ta'addancin ya dauki shekaru, wanda ya kamata a ce da yanzu an gano irin dabarun da su waɗannan ƴan ta'adda ke yi na wajen fahimtan matakan da suke bi domin su cimma burin su na kashe-kashen nan. Wai ina bakin zaren yake ne?
To, kamar yadda Bahaushe yake cewa ne, mai san abun ka yafi ka dabara. Saboda haka su waɗannan masu aikata laifin ƴan ta'addan da suke yin ta'addanci, yanda jami'an tsaronmu suke tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da shi wajen murƙushe su, kama su, ko kuma gamawa da su, kuma haka suke da tunanin sababbin dabarun da za su yi amfani da su wajen ganin cewa jami'an tsaron ba su iya kama su ba, bare su murƙushe su, ba su kuma iya gano inda suke ba. Yadda jami'an tsaro ke tunani, su ma haka suke yi. Kuma kar mu manta, dukkanmu 'yan Najeriya ne, kuma a Najeriya muke zaune, suna da wayoyi na zamani, suna shiga yanan gizo, suna sauraron labarai, suna kallon talabijin. Yanzu 'yan ta'adda suna yawo da sola da suke cajin wayoyinsu, suna yawo da antennas da yake ba su signal da suke sauraron labaran rediyo da talabijin, kuma kamar yadda nace suna shiga yanan gizo. Akilawo ɗan ta'adda, yadda jami'an tsaro ke amfani da drone, jirgi mara matuki wanda wani ne yake kasa zai tuka domin yin amfani da shi wajen surveillance, wato nemo bayanai na sirri. Kuma ɗan ta'adda suna da irin waɗannan drones ɗin da jami'an tsaro suke amfani da shi, kuma suna tura waɗannan drones ɗin su je suna hango musu wuri mai nisa daga inda suke, wanda zai iya gano ko da jami'an tsaron sun taho da niyan su zo su kawo masu haji. To, tunanin tunani ne, kuma su ma kar a manta, duk da yake ana kallon su kamar mutane ne suke zaune a cikin daji, amma an kai matakin da so da yawa in suka kama waɗansu mutane sukan samu training daga wajen waɗanda suka kama, domin hanyar da za su kubutar da wanda aka kama din za su kubutar da kawunan suke nan. Saboda wasu sukan kama ƴan boko, sukan kama masu basira, kuma sukan tattauna da su in sun ga cewa waɗannan mutane za su yi masu amfani, sukan rike su na lokaci mai tsawo, su ma su yi tafin, wato su samu daga cikin ilimi ko basira da waɗanda suka kama din suke da su kafin su sake su. Wannan shi ne abin da yake ta faruwa har kullum. Kuma kamar suka ce, ina bakin zaren? Bakin zaren shi ne dole jami'an tsaro su yadda su yi aiki tare da al'umma, al'umma su yadda su yi aiki tare da jami'an tsaro, al'umma su rika baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri wanda zai taimaka wajen dakushe da murƙushe waɗannan ƴan ta'adda da suka hana ƙasa zama lafiya, kuma suka hana tattalin arzikin arewacin Najeriya ya ci gaba da bunƙasa. Dole sai an samu wannan haɗakar gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma. Sai kenan, a mataki na biyu, dole sai an samu fahimtar juna da amincewa tsakanin jami'an tsaro da jami'an tsaro, da amincewa na aiki, a san cewa ƙasa Najeriya ake wa aiki, kuma ana yi ne domin ceton al'umma da kuma ƙasar kanta.
Ita ma madam Mata Sani Kaura ta ce talauci bai kamata ya kasance musabbabin shiga aikin ta'addanci ga mace ba.
Din wanda take da karatunta da iliminta dan 100,000 da za baki a ce ki zaki halakar da mutane, in ba dai zuciyanki ya mutu ba ki karbi wannan kudin domin ki wannan abun, ai ba zai taimaka ba. So ina ganin wahala ne kuma da jahilci.
To tunda akwai wahala da jahilci, yaya kike ga kaman mata za su fidda kansu daga wannan wahala da jahilci?
Ce dai mata dai su zama masu samun abin da zai taimaka maka kansu. Idan mace ma ki da abin da zai taimaka maka kanki, dole ne ki shiga cikin koyaya aka yi kawai ke dai ki samu ki ci ko ki ciyar da iyalinki, domin kina neman abin da zaki sa a cikin ki. Zaki je har ki kanki kai kanki ga wani abin da zai hallakar da ke ko kuma ya kai ki ga kurkuku, saboda abin da zaki ci, domin baki da abin da kike da shi na takaman kanki. Amma kina da abin takaman kanki, zaki rike darajar kanki ko menene aka kawo da za a rude ki da ki da shi, kina da basiran da zaki kare kanki ga wannan abun.
Wasu na ganin kama a wasu wurare matan ma basu samu, ko kuma iyalai gaba ɗaya basu samu natsuwa ba saboda wannan tashin hankali. An kore su, an kakkashe mazajen su, an tada gari, ba abin da za su yi. Shi yasa idan suka aka dan rude su da irin wannan, ta yaya a cikin irin waɗannan matsatsin rayuwan matan za su dogara ga kansu?
Bashi da sauki dai. Bashi da sauki ma mace a ce kin rasa wani gurin zamanki ko iyalinki ko mijinki, sai ki zo ba abin da zaki ba yaranki, kina ga yaranki suna zuba ido gare ki, ki je a ce miki za ga wani abu da za a baki sai ki cikiki. Na san dai bashi da sauki, amma mata mu dauke zuciyar mace, mace mai nasuwa mai tausayi, ko da wani wahala ne wanda in dai za a baki abin da zaki hallakar da mutum ko zaki wani abu da cutar da gari, bai kamata mace ki sa zuciyarki a wannan abun ba, because zai zama miki the cost, zai zama miki abin da zai zama miki a rayuwarki, ba zaki manta ba. Mace, mun san mace dai mai tausayi ne, amma a baki abin da zaki hallakar da mutum, kai bashi da sauki ba. Allah ki yashe mu, raba mu da wannan abun.
Ta yaya ita gwamnati za ta shigo domin kawo ƙarshen wayannan tashin hankula da muke gani kusan ko ina, ba ma a nan arewa ba, kusan ko ina a Najeriya akan samu wannan tashin hankali. Ta yaya ita gwamnati za ta kawo ƙarshe?
Kafin a samu ƙarshen wannan abin da ya bashi da sauki ba, because mun kai ga ƙarshen zamani, abubuwa suna faruwa daban-daban, ra'ayi daban-daban, wahaloli daban-daban wanda mata suna shige shi, sai zama musu oho bari ni kawai domin in samu wannan abun. Gwamnati za su iya taimakawa wuraren da kaman akwai abubuwan rashi, kaman ba mai gida, ba iyali, haka gwamnati za su shiga ta hanyar taimakawa domin a samu ma wani gathering haka da za a iya tara waɗannan matan wannan gefen, a yi kokarin a koya musu inganta rayuwansu ta hanyoyi daban-daban na sana'a, na samun waɗansu abubuwa, da kuma koyeswa cewa ai hakuri, duniya ta kai ƙarshe, abubuwa na faruwa, ba abin da ba shi da sauki ba. Idan muka ce gwamnati ta ba kowa domin kowa ya samu, mun dai ba shi da shi, akwai mutane da yawa, yaya za a yi a gama wani abu? Sai dai kuma kowane mace dai ta runguma gare ta ga samun abin da zai taimaka ma kanta da iyalinta, da taimaka ma gwamnatinta. So mu mata mu yi hakuri, mu yi abin da ya kamata.
Zaman lafiya da dadi, sai da shi zaka jima burina.
Honorable Hajara Dan Yaro Ibrahim, mace guda ɗaya tak a majalisar dokokin jihar Nasarawa, cewa ta yi dole ne al'umma su yunkura wajen wayar da kan mata kan su guji yadda a yi amfani da su wajen ayyukan ta'addanci.
Dole da mu mata, ƙungiyoyin mata da na addinai da sarautun gargajiya, dole yanzu mu ƙara tasowa wajen wayar da kan mata akan mummunan hatsari da ke cikin wannan sana'a. Ba san mata a cikin irin wannan mummunan abu ba, mace an tsanta ne da tausayi, saboda mahaifa da Allah ya dasa a jikinta, a jikinta da yake rayuwa kafin ya fito duniya. To akan samu mace da tausayi ba rauni ba, dan nakan faɗa mu mata ba masu rauni ba ne, masu tausayi ne. Dan in muna da rauni, ba za ka iya rike ciki na wata ɗaya tara ko shekara ba, balle wahalar nakuda. To kin ga ba masu rauni bane wanda zai yi wayannan ababai, mutum ne mai karfi da juriya. To amma bai kamata a samu mata yanzu ana amfani da su wajen tallata ta'addanci, wanda kanke wannan ta'addancin mu zai dawo ya ruguguza. Kina zaune a kashe ma mace miji, a kashe mata ɗa, a kashe mata 'yan uwa, to ina daɗin rayuwa?
Wayansu suna danganta irin wayannan mata da ake amfani da su kaman waɗanda dai ba su da wani cikakken ilimi ne, ilimin koda na boko ne ko kuma na addini, sai a zakulo su a yi amfani da su talaucin da ke tattare da su da sauransu. Banda wayar da kai, kina ga akwai muhimmancin ƙara ƙaimi wajen ilimantar da mata koda ta ilimin zamani ne ko kuma dai na addini ne, ta yadda za su fahimci cewa shiga wannan ta'addancin ma ba shi ya kamata su yi ba.
Alal haƙiƙa ilimi abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam, wanda shiga ma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce idan ka ilmantar da mace ɗaya ka ilmantar da duniya ne duka. Ilimi a wurin mace yana da amfani, ba ma lalai sai na boko ba, dan in ta ma san ilimin addininta kin ga za ta san cewa wannan abu ga aibinsa bai ma kamata ta yi ba tun daga addini tukun. In ma ba za ta samu ilimin boko ba ko na karatun yaƙi da jahilcin nan, a samu mata su shiga, kuma gwamnati gashi tana ƙara kaimi ta ofishin matan shugaban ƙasa da ake ta kai wa mata tallafi na ababen sana'a. A ci gaba da ƙara kaimi, matan nan waɗanda suke karkara ba za a samu mace a cikin birni a ce mata zo ki je ki yi safaran alburu sai ko bindiga ta ka. Don kwasan zafin kanta ƙauyuka ake shiga ake kwaso matan nan masu ƙarancin ilimin addini da na zamani, ake amfani da su gurin wannan. Kin ga yanzu dole ne mu mai da hankalinmu wajen shiga karkara da ƙauyuka, a ci gaba da wayarwa. Ƙungiyoyin mata ne, ƙungiyoyin addini ne, NGOs na gwamnati ɗin nan ne, yanzu mu ba da ƙaimi sosai wajen ilmantar da matanmu a ƙauye.
Mu yaba juna, mu manta baya, ku tattaro ƴan uwa mu sulhunta.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu haɗu ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya nufa. Mu huta lafiya.